zamu karkare mu idan muka fara tattaunawa kai na irin karubale da mata suke fuskanta a duniya. Kuma har ila yau muna tare da bakin namu barista Amina Umar Hussein, sakatariyar kungiyar koyoyi mata ta duniya rashin jihar Kano, da kuma Hajiya Umma Umar ɗaliba a kwalejin Gurgun Mali da ke Zaria a Najeriya. Ai saurabi.
Duba da cewa ita nahiyar mu ta Afrika, kuma musamman kasar mu Najeriya, mutane ne wanda muke da ruku da addinin mu. Addinin nan zai iya zama addinin Musulunci, zai iya zama addinin Kristanci, zai iya zama addinin gargajiya. To duka dai waɗannan addinan namu zamu ga da su muke tasarrufi a cikin rayuwar mu. Wato da al'amuran mu, addinin mu ya mamaye su. So kai tsaye zaki iya cewa abu na farko da mutane ya kamata su koya shine su koma koyarwar da addini ke musu. Su dinga sauraron wa'azuzzukan da ake musu a masallatai da mujami'u, saboda babu inda a cikin waɗannan addinan namu guda biyu suka yadda a ci zarafin mata, ko suka yadda a tozarta ta, ko a watsa kimarta, ko a wulaƙanta ta. Duka addinan nan namu gaba ɗaya sun yi Allah wadarai da wannan. So ina ga a wannan gaɓar ya kamata malamai su ƙara ƙaimi wajen azantarwa, kuma a dage wajen ba wa 'ya'ya mata ilimi, saboda ilimi shi ne gishirin zaman duniyan nan gaba ɗayanta. Ilimi ya danganta na addini ne ko kuwa na zamani, dukkansu suna da amfani. Yayin da ilimin addini zai taimake ka a gaba ɗaya rayuwa ta duniya da lahira, shi kuma ilimin zamani zai taimaka maka koda baka yi aikin gwamnati ba. Ya kamata gwamnatocinmu da iyaye su dage wajen ganin cewa sun ilmantar da 'ya'yansu, sun ba su ilimin da zai taimaka musu wajen su samu sauki wajen yi musu tarbiyya. Sannan abu na gaba, ya kamata a ce ana kokari ana samar wa mata aikin yi, koda ku daga bangaren gwamnatoci ne, da bangaren masu hannu da shuni, da kuma bangaren su ma kansu masu fada tallafi na kasashen waje. Saboda zaka ga musamman wannan sabon nau'i na azaftarwa da muka same shi, banda da wanda muke da shi irin su domestic violence, physical violence, irin social, yanzu babban abin da yafi damun mata shine wannan economic violence. Mutum zai zo ya hana ki cin abinci, ya hana 'ya'yanki sabulun wanka, ya hana ki duk wasu abu na jin dadin rayuwa, kawai saboda kin bata masa rai sai ya hana ki waɗannan abubuwa. Wanda idan muka duba at the end of it, zaka ga matan babu yanda za su sai sun subjecting 'ya'yansu to talla, wato su tura su talla, ko kuma mutanen da muke da su gurbatattu su amfani da wannan rashin da mace take da shi wajen keta alfarmarta da keta mutuncinta. Akwai hanyoyi da yawa da ya kamata maza su sani, ta wannan hanyoyin ake bi a tarbiyyantar da mace ko a ladaftar da ita. Kamar wanda suke da fahimta ta addinin Musulunci, muna da ba mu da abun koyin da ya wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Babu inda ya tabbata a tarihi manzon Allah ya taba dukan dabba, balle mutum, balle matansa. Ga yanda annabi nan aka nuna mana yayi mu'amala da matansa, ta yanda wani zubin ma shi yake kauracewa ya bar musu gidan har sai sun dawo cikin hayyacinsu, sun dawo cikin hankalinsu. Balle malama Aisha, wannan simple mace in tai maka laifi ba ta komai, amma ce ne gobe ba za ki je bikin gidanku ba, ko ba za ki je sunan ƴan uwarki ba, ko ba za ki fita unguwa ba, wannan zai fi mata ciwo ma a kanka da keta ta zage ka. To wannan dai ina ganin idan muka yi amfani da waɗannan ƴan shawarwarin, insha Allah ina ganin za a samu sassauci.
Ta yaya kike gani ya kamata a bijiro matsalar cin zarafin mata?
Haka ne kam. Maza na ci zarafin mata, amma kuma dole ki samu wani abin yi saboda kar mai gidan ke ci zarafin ki. Dan wasu abubuwa in kin ce sai kin jira ki tambaye shi, ba za ki ba. Kuma in kin tambaye shi zai ci zarafin ki a lokacin. To kin gani, dole ki tashi ki taimaki kanki ta wani banni. In ma ya ki ji, zaki san yadda zaki yi, ki dinga mishi magana, ko ki saka ƴan uwa ko iyaye a ciki, har Allah ya daura ki kanshi ya baki izini ki yi wani abin da ba zai sa yana ci miki zarafi ba. In ko shi ma din bai yiwu ba, kin ga dai bayan da za a yi mace ta zauna ba ta da abin yi tunda shi ba zai biya mata bukatunta ba ko ta wani hanya a boye amma a mutunce kuma za ta dinga yi ba ma sai ta fita ma daga cikin gida ba to a haka sai kiga Allah ya rufa mata asiri idan kuma Allah ya daura ta kanshi zai iya barin ta tunda cikin gida za ta yi ba na fita bane zai bata ta dan yi sana'anta za ta dan samu jarinta ko daga gida sai ta dinga dan bugawa
saboda wani lokaci tambaya mace tambayi namiji abu ma yana gajiya sai kiga yana jin haushin ta a ko ta wani banne abu kadan tai haushi zai ji ko ya zage ta ko ya mata duka ko ya ci mata mutunci ko ya hana ta abinci
to wayansu suna da ra'ayin cewa baiwa ya mace ilimi wata hanya ce da za ta taimaka wajen magance wannan matsala kina wannan ra'ayi
kwarai da gaske ilimi yana da kyau ma mace saboda idan tana da ilimi ko kadan ne zai baka fahimta da za ta yi wasu abubuwa na rayuwa ba sai da neman taimako ba ga mijinta in tana da dan kudin da yake dan bata tana dan adana wani abu kin ga za ta dauka ta juya ta so mu dan wani jari da zai dan rufa mata asiri ko kuma za ta nemi aiki tana samun dan albashi da zai rufa mata asiri ya rufa ma ƴaƴanta asiri a lokaci daya za iya a kafa mata dan jari kuma in tana da ƴaƴa manya za su iya su ma suna karatun suna neman ilimi suna neman aikin da za su taimaka ma mahaifiyarsu
to ana cewa mace dole sai a karkashin miji a
kwarai da gaske za ta iya rayuwa ita kadai amma ba kowace mace ba saboda wasu matan ba su iya su rike kansu kuma ba su iya su ba kansu shawara mai kyau da mara kyau su san wanda ya kamata su yi da wanda bai kamata
kin gani shanin rayuwar yanzu sai a hankali mata suna fadawa hanin irin wa'annan mutanen ta dalili da yawa amma abu ɗaya ne maganin shi tawakkali saboda in baki kai kanki wani gurin ba wani abun ba zai same ki ba eh kina da bukatu wata mace zaki gani cewa tana fita da kyau tana kashe kuɗi baki san ta wani hanya take samu to irin wayannan matan su suke kai matan da suke cikin matsala guraren da za a ci zarafin su
amma kam kamar akwai mata ke iya zama rike kansu su yi aiki su biya ma kansu bukatu in suna da ƴaƴa su biya ma ƴaƴan su bukatu a firin su a rufe wani lokaci ma sai kiga wata mace ta jira ma
Duka duka abin da shirin na kuma sake nan a wannan mako. Da kuma mako gobe da Allah ne kowa da kuma ya raya mu ku sake dawowa da wani sabon shirin ciwon yammaci. Yanzu a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na Muryar Amurka musamman ma bakin namu barista Amina Umar Hussein da kuma Hajiya Umma Bukari sai wacce ta sada mu. Tuni mai da suwashin a cikin fatar alkhairi.